gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com. Ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Faye.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 26 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan illar canza launin fata, abinda ake kira skin bleaching a Turanci.
Sauraronmu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likitoci a teburin tattaunawar.
Sannan za mu ziyarci filin ƙwallamarmu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya sai Hajiyar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a teburin tattaunawar.
Mai sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da likitoci inda za mu tattauna akan maganar sake launin fata, wato bleaching. Cikin zauren namu muna tare da Dr. Alpha Yakubu, wanda yake likita ne a asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke shaka bangaren kula da kananan yara. Sai kuma Dr. Aliyu Muhammad, wanda yake bangaren lafiyar kwakwalwa, da kuma Dr. Abdullahi Abdul Wahab Yakubu, shi ma da yake bangaren lafiyar kwakwalwa, dukkansu a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a asibitin koyarwa ta Ahmadu Bello. Barkanku da zuwa. Matsalar nan ne ta shafe-shafen mayuka domin canza fata, matsala ce wanda ta kaddabi matasanmu na Najeriya, wanda ba wai yanzu ya taso asali ba, an yi shekaru ana gabatarwa. Tun ana dan yin kwaskwari ma hannu da fuska da kafafuwa, ya zama na an fara yi na jika-jiki. Yanzu an ce an sauka daga wannan matakin, an hau sama, sun fara shaye-shayen abubuwan da wai za a yi na gaba ɗaya, ma mutum ya sarke kaman ya zama bature ko kuma allurai. Muna son mu ji daga bangaren likitocin tunanin dan adam da kuma kwakwalwa, shin me hakan yake nunawa a game da lafiyar kwakwalen matasan Najeriya da tunaninsu? Barin fara da Dr. Abdullahi Aliyu.
Abubuwan da ya shafi lafiyar kwakwalwa ana kallon su ne ta fanni biyu. To, ta nan fannin zan fara tattauna wannan matsala ta masu canjin launin fatarsu, wanda aka fi sani da bleaching da Turanci. Abu na farko shi ne dai wannan matsala ce ta zamantakewa, yanayi da kuma yadda mutane suke da kuma fifita shi farin fata, wanda asali ya samu, wani suna tunani cewa ya samu asali ne tun daga lokacin Turawan mulkin mallaka, ana ganin su farare ne, suna saman kowa, su kuwa bari ya kokari ya bina su. Sannan kuma daga baya fifita su masu wannan fannin da kuma nuna su a matsayin su ne suka fi cancanta su yi abubuwa, fannin fina-finai, fannin tallace-tallace, har aiki wanda yake buƙatar fuska kamar banki da hotel, za ki ga an to wannan ɓangare ɗaya ne. Sannan ɗayan ɓangaren kuma na ɗabi'un ɗan adam, wannan ɓangare shi ne ɓangaren mu, yadda mutum ya taso ya ga ana yi, da kuma yadda aka bashi horo
da
tarbiya, wannan za mu ce psychological aspect kenan. Sannan kuma abubuwan da suka fara tasowa yanzu da yawancinsu da kuma bincike da ake nunawa, an alakanta shi da abubuwa da yawa a ɓangaren rashin lafiyar kwakwalwa da abin da ya shafa walwala da zamantakewa da kuma nishadi. Abu na farko shine bincike da aka nuna shine yawancin wanda ake samu suna wannan a rayuwarsu ake ga suna yara sun taso ne cikin matsi da takura. Matsi da takura ya danganta da horo wanda ba shi da ka'ida, wanda bai samu gudu, wanda ake kira child abuse, in yaro ya taso. Wannan bincike da aka yi a
kamancin zarafin yara
bincike da aka yi a Argentina da kuma Jamaica ya nuna cewa akwai matukar alaka sosai tsakanin yaran da aka ci zarafin su suna yara da kuma yin wannan abubuwa na canja launin fata. Da aka bincike wannan sai ga gano abu ɗaya ne ya hada su, yaran da suka aka ci zarafin su da sauran su ana aje su ba su da kiman kai da sauran su, su abu ɗaya ne ya hada su a waje ɗaya shine rashin ganin kiman kai da shi wannan cin zarafin da aka musu yana yara suka taso da shi suka taso suka ba su ganin kiman kansu. To shi ta nan ne tunani yake shiga musu ta ya za a yi su sama karbuwa, ta ya za a yi su sama amsuwa. An shine wannan abu na bleaching yake shigowa da abubuwan da suka kamanci shi. Duk wanda kaga yana bleaching na kowa sai abubuwa da ya shafa kwakwalwa da kuma ana ta'allaka su tare da kuma suna faruwa da shi a wannan lokacin da yake bleaching ko kuma bayan ya ci gaba da bleaching din.
To likita ya mana bayani a game da bangaren da ya shafi kwakwalwa. Likitan yara, akwai matsalolin da ake dubawa na cewa iyaye ma suna ma ƴaƴansu kanana kokarin canza launin fatan su tun suna ciki, wayansu kuma bayan sun haife su, ta yanda tun daga lokacin da yaro yake jariri kafin ma a haife shi zaka ga an hada wayansu sabulai da ake hadawa a gargajiyance na cewa wannan wankan jariri ne. Duk da yake a likitanci na kan ji kun yi bayanin cewa ba a san ma a sa wa jariri mai ko sabulu mai karfi, amma nan zaka ga an hada shi ne kala-kala, an dake shi, an kwabe shi, an ajiye, wannan kenan. Sannan kuma akwai a ta bangaren kuma likitance ko a ce zamanance akwai magungunan da ake cewa suna bada shin daga sai ne kuma ya kake ganin wannan zai janyo illa ga shi jaririn.
Haka ne, yanzu saboda rashin gaskiya na wajen auratayya zaki ga mace saboda miji ya aureta matsayin fara tana son in za ta haihu da ta haihu shi a matsayin fari, tunda shi dan nan idan ya zo a matsayin baki baban ki da shi ma fari ne za a sa za a fara samun shakku. To yanzu ya za a yi shine yanzu akwai maguna tabbas na shaye-shaye da ake yi da kuma na alurai da ake da ke kara ma wata uwar haske, kuma wasu bincike suna cewa yana kara ma shi ma dan haske. So kasancewan haka a lokacin za ta haifi da tana su ta haifi da a matsayin yana da haske, amma wani kuma abin nan shine yawanci yara an haife su kanana suna da haske. To tsoron kada su yi duhu shike sa kiga tun yaro na jariri ita uwar ta samu magungunan da take shafawa wani lokaci na take shafawa na bilci din ta sawo ta fara shafa ma yaron, saboda an zo an fara ganin yaron za a ce ah wannan dan baki ne, a'a wannan dan fari ne, ana zuwa a ce kai wannan kada kunna shi zai baki. So ita kuma uwar tana ganin haka, ta ga yaron ya zo da dan haske to tana ganin haka za ta ce to zai iya yin baki kuma ya baki a san ta zai iya tunuwa, to bari a fara shafa mishi mai. Kuma shi jariri duk wani mai mai karfi ko mai kanshi-kanshi ko abin da yawanci an fi son a shafa ma yaro mai wannan dan petroleum jar din da bi da wani abin nan a ciki, saboda me ne, saboda yara jikinsu yana reacting ma irin wa'innan kashi-kashi da mama baka sani ba, sai ga yaro ya zo da kuraje kala-kala, daga yaro na jiki fata yaro na zagewa da sauransu. So shi yasa ba a san ma a shafa ma yaro duk wani mai ne wani kanshi-kanshi ko mai abin nan. So amma saboda tun farko abin da nace akwai rashin gaskiya cikin wannan, shi yasa ya ga cewa ita uwar ma in ta haifi da akwai wannan. Sannan kuma akwai wani abu guda ɗaya, ita uwar ko da fara ce na gaske ta haifi da tana son ko ya tana son ita yarin ma ta yi haske. Sai masu gaisuwa masu zuwa ban barka su zuwa cewa okay ai gashi ya baka ita uwar fara gashi yar baka ta biyu uban kowaye. To tun daga nan take son sai a fara wannan shafe-shafen, kuma suna bada illa sosai a fatan jariri, saboda banda fata suna taba kwakwalwa kuma suna taba koda, saboda yawanci wa'innan masu ma ɗan ahan suna da abin wani abin sinadari a ce ma mercury. Shi wannan mercury jiki yakan ja shi shiga cikin jini ya je shafi koda. To sai ga yaro ɗan ƙarami ya zo shekara ɗaya biyu ya zo da koda bai aiki, aje yau dialysis gobe an fara magana canza koda yaro bai wuce shekara biyu ko uku so abin nan da matukan illa ya kamata a ce mutane su fahimta kuma su guje mishi
likita bangaren ku na kwakwalwa da kuma tunanin dan adam a cikin masu yin amfani da kayayyakin na bleaching akwai fararen fata ma me yake kake tunanin yake kawo irin wannan nan wanda shi din mutum yana da hasken fata amma duk da haka bai hakura ba shi ma dai yana son fatar sai da ƙarar haske
haka ne wannan akwai wani irin matsalan da muke cewa body dysmorphic disorder
to
rashin lafiya ne na kwakwalwa mutum ya ga cewa bai yadda da idan da Allah ya yi shi ba duk kyawun shi yana gani kyawun bai kai inda yake so ba ko inda take so ba
to wato matsala ce ta kwakwalwa
matsala ce
akwai magana
kuma zaki ga wasu ma har sai sun je an yi musu surgery su plastic surgery a gyara hanci a gyara benene kwana biyu ya sake komawa saboda ba zai taba samun satisfaction inda yake
ba so ba zai samu biyan bukata ba koda yayi duk
haka
saboda ba haka aka lice shi ba
yawa so rashin lafiya ne na kwakwalwa ana ce mishi body dysmorphic disorder so irin wannan ko ya suke dukkan su za su ga ba su kai yanda suke so ba so dole sai sun nemi yanda za su yi su samu irin wannan kyawun da suke bukata kuma ko sun yi din still ba za su samu wannan satisfaction ba so za da sun ci gaba da yi kaga mutum guda yayi plastic surgery ya fi a kirga yau aje a jara nan gobe aje a jara nan kullun suna gaban madubi
san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su am kaito a ga da likita bokan turai amma da ni ya sosai nace a ga da likita bokan turai amma da ni ya sosai ga likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budai yabo ba badan gidai yabo kullun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba mu sama Allah ki ya ga ciwo amin ga likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu ai sake wasu na ga Allah rabbi zan ba ku dan misali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sai hada da maholiki likita
Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe
Dr. Abdullahi ka ji abinda abokin aikin ka ya faɗa game da shi wannan ciwon kwakwalwa to wani ya sa shi dan Najeriya musamman matasan Najeriya suke kauna da kuma soyayyar farin fata ne ana ku binciken da kuka da abinda ya fara zama abun
dubawa ne da yake da alaka da yadda muka dauke me kyau sanin me ake ce mu kyau tabbas tunani ne irin na bayi kana so kai kama da shi mai mulkin ka in fari ne kai ma kana so ka zama fari abun nan ba ya tsaya a Najeriya bane duk da yake kashi 77 a tantancewan hukumar lafiya ta duniya ana samu wannan a Najeriya Congo zaka ga kashi 29 sannan ana yakinin cewa cikin mata 10 in ka samu 8 sun taba amfani da shi wannan abubuwan na canjin lolin fata su tunanin ya danganta da abubuwa da yawa ne yana iya yiwuwa cuta ne kamar yadda shi abokin aiki na ya faɗa yana iya cewa zamantakewa ne abubuwan da kowa yake gani shi ne ya dace a yi abubuwan da kowa yake so ya nuna din da bayanin da ne dazun na masu aiki waje da masu fina-finai da sauransu za ga za a nuno
jarumai
kuma abin yayi ne za a nuno jarumai za a nuno fara in za a yabi na za a ce ya je auren mata fara kikkiawa da sauransu
za a yi waka ma
fara za a yi waka farar mace da su ya ci ga wannan yana shiga tunanin mutane an za su taso da tunanin nan kai ba za ka san sanda kawai za ka ga abin da kake so ba shi ne yake ma sannan abu na uku yana iya kasancewa damuwa ne irin na rayuwa kwanda suke da irin damuwan nan kamar personality disorder su ji inda suke suna so a san suna nan su taya za a san kina nan shine ka zama kai fari ne kuma ke fara ne saboda ana alakanta fari da kyau da kuma cigaba da kuma wayewa
tana ma illa ce ta kwakwalwa ko
ita ma illa ce ta kwakwalwa tana ma tana iya sannan wasu kuma damuwa ne da ya musu yawa da rashin ganin kiman kai low self esteem wasu kuma ba san me za su yi su amsu ba yana iya daukan abuwa da su amma hangar bangaren cin kwakwalwa muna kallon abin ne ta fanni uku zamantakewa halitta sannan kuma ɗabi'antar da mutum da aka yi shine muke kira biopsychosocial to a duk wannan zaka iya samun daya biyu uku wanda suna da alaka da wannan sannan abu mafi muhimmanci da bazan so mu fita daga wannan zauren ba sai mun tattauna shine shin wanda yake wannan bleaching din me yake biyowa me yake samun shi ta fannin ciwon kwakwalwa da kuma bangaren kwakwalwa na daya akwai damuwa yayi ne dan ya samu kyau zai yi mutane ba za su daina ganin shi da suke ganin shi ba to yana iya samu damuwa da cututtukan da suka samu damuwa wanda aka fi sani da anxiety da kuma depression
wato ciwon damuwa yana iya
nan ciwon damuwa kuma bincike da aka yi da kiddiga da aka yi ya nuna kashi 65 cikin masu wannan bleaching din suna da wannan matsaloli na damuwa da kuma yawan tsorata
saboda dai wanda ya san sa a baki
har abada a baki da sauransu kuma ba sa son duk abin da zai juyo ya kasance suna abin sannan kuma akwai wani abu shi wannan changing pattern referring to ni zan alakanta shi da kaman shaye-shaye ne saboda ni abu ne wanda kana zaman lafiyanka zaka fara zaka fara saboda kana son amsuwa da sauransu amma za a zo lokacin da ba za ka iya bari ba ko ka suka bari ba za ka iya bari ba sannan abinda kawai zai taimaka ma shine zaka dinga ci gaba da wannan shafe-shafen ne dan ka samu ka zauna lafiya ba wai dan a ga kana da kyau ba a lokacin abu ya kwace ma ya zamanto bayan da zaka yi abinda ake bukata na lafiyar kwakwalwa da kuma kasancewa lafiya ya kwace ma baka da walwala baka da nishadi baka da abin so da komai na rayuwarka yana farawa ne ya kare ga tunani yi da kuma samun shi wannan bleaching din da kuma karbuwa da kake bukata a matsayinka na a lokacin
Dr. Alfa a bangaren yara da mata duk da yake ka tabo mana kadan daga ciki ka kara fada da mana menene in tsiri illoli ne za a fuskanta dan ana yin shi wannan kokari na canza launin fata ko a ce bleaching
na'am shi illoli kaman yayi bayani akan illoli bangare na kwakwalwa sannan kuma illoli bangaren fatan kankin kanta sannan kuma illoli na bangaren aikin da jiki ke yi na kwakwalwan yayi bayani tsorata tsoron shiga ma mutane dan can ka san duwan can ya san ka baki ne in ka je zai ga a fari kai ka san cewa akwai to akwai nan tsoron ko da yaushe da kuma damuwa da cewa inda ma ake taruwa da ka san kai an kowa san ka kai baki ne to akwai wani abu ne to before you know sai ka cewa kamar da shi depression sai ga abin ya zo ya fara zama maka ma mutum ya koma banda tsoron da kuma rashin yin walan cikin mutane ya fara zama cewa yana kulle kanshi a waje abin nan a inda bai san ma mutane su gani saboda a lokacin da manya fara abin yanzu ya fara kwacewa zai ga cewa kallon shi ya fara koma gashi nan ga irin shi ne sauransu sannan kuma ba su iya tube kaya a gaban mutane saboda mene sai da illa da yake da shi da fata duk wani bulci zaka ga tsage zaka ga tsaga a jikin fatan shi yawanci a jiki zai haka zai gansu a ko ina
inda rana ya bayyana ya fi konewa inda yawa haka
wanda inda yake abin da rana ga zai baki to shi sai ga ko da shi ana neman a dinga shafa a fuska to kuma idan aka zo aka shafa wuce zaka ga kuma wajen ya fara ya zo ya ja zaka ga wajen ya ja kaman jini zai zubo su wani ina sanar kuma ita a kuma a dikincin ita wannan fatar ta rage karfi elasticity ta bashi in ko ciwo mutum ya zaga cewa bai warkewa in ma surgery aka yanka zaga cewa mutum a zo a ta fama ya ki warkewa saboda an ga an rage ma ita pattern inganci so sai ga to yana wani illan akan pattern yake kenan sannan kuma nan da nan zaga mutum na jin ciwo na kuma babban illan shine kansa na fata
to wato shi ta daji
yana cutar daji ta fata duk yana daga cikin abun da shi wannan bleaching din ke kawowa sannan kuma magana na fannin aiki na jiki kamar yadda muka bayani da farko koda kamar wannan makiyo da muka ce yana zuwa muna ce musu heavy metal suna zuwa su je su zauna a cikin kodar su hana kodar aiki sai ga cewa dan shekara yan muka yaro karami idan maman ta fara idan kuma ita uwar ce ko kuma uban ne ke yi za ga cewa ya zo kododin ba su aiki sai an ga yin dialysis na wankin jini ko kuma a ce sai an je an yi canjin koda abin ne da ke da tsada daidai ku ne ke yi a Najeriya sai ma an fita waje wani lokaci to kin ga sannan kuma yana ila yau na shafan ita aikin ita kwakwalwan ita na shafan aikin kwakwalwa da kuma jijiyoyin da kwakwalwa ke saki sai ga cewa mutum na zaune ke ga yana samun ciwo yana jin ciwo kawai bai da wani dalili amma ga jikin shi na ciwo na magare na ciwo na magare na ciwo so duk wannan yana da cikin illan wannan abin bleaching kara hasken fata sannan kahin yanki zance ina son wani magana akwai wani kalma da mutanen mu ke amfani da shi black beauty
wato mace kyakkyawa
ganin mace a ce wancan black beauty ce yanzu wannan kalman yana da cikin abubuwan da za ka kaman ana yi ne saboda akan ba mace amma yana da wani illa akan wanda suke kusa da ita da suke bakake ne da ba za a ce musu wannan saboda menene shi fari me yasa ba a cewa white beauty abin da yake nufi tun wani fari kyakkyawa ne ke ga amma black beauty which means abin da yake nufi shine tsayi ɗaya ku ne cikin bakake masu kyau shi yasa ya kan ga za a ce wannan black beauty
sai an ware ke
sai yawa sai an ware sai da bakake masu da kyau amma ya ga wannan kyakkyawa ta ce black beauty to wannan kalma yana da illa ga mata
sosai wato kaman dai an dai manage ne bakace da amma kyakkyawa
amma kyakkyawa so wannan kalma na illa ga mata sosai so idan ni wacce an ce black beauty amma to ina ba white beauty which means white
ko white ba din dai fara ce kawai kyakkyawa ce
alkyan ban mata idan kici so ni ma to tunda idan na tsaya nan ban da kyau to ban shiga bangaren da kowa na da kyau
to wai shin to wai shi wannan bleaching din bai da wani dan abin da za a ce shine amfanin sa gane yi
zaka duba amfanin da illan shi kaman shaye-shaye ne in mutum ya je sha kayan maye yawa dan hayin da zai samu shine amfanin amma wanda zai biyo baya fa so ko bleaching din mutum na yi ne saboda ya samu karbuwa ga mutane a ce ai wannan na da kyau wancan tana da kyau da sauransu kawai shi da benefit din amma in ka duba illolin da ke biyowa ta baya sun fi wannan benefit din bayan kayi bleaching din ko tayi bleaching din za ta ga cewa ko nan gaba ita da kanta ba za ta gamsu cewa tana da kyau din ba kuma nan gaban abu ya fara kwace mata yanda muka yi bayani a can baya za ga cewa ta dawo ma ba ta kai inda take da ba kamun ta fara wannan abu
to wato fatan sai ya lalace
sai ya lalace
ba zai ma tsaya a inda ka take a bakar ta kawai ba
haka akwai kalmomin da muke cewa bari mu fada da turanci ne bi ma iya fassara da Hausa akan ce when they can stop they don't want to stop when they want to stop they cannot stop
wato kaman lokacin da ya kamata a ce sun tsaya
dan
to kuma ba za su bari ba
za su bari
lokacin da kuma suke so su bari kuma ba zai yi a bari din ba to shine daidai da masu canza lalon fatan
su a lokacin abu ya kwace musu gaba daya
lokacin da aka fara ana jin dadin abin ana samun yabon da ake nema a wurin mutane din sai su ji kawai a ci gaba
yawa
da kuma lokacin suka tsaya din da ya fi musu sai da lokacin da jiki ya gama lalacewa fata ta zama koda an bari ma bai da amfani sai ya zama koda sun bari ma kuma bai da amfani
san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su kai to a ga da likita bokan turai a madaniya sosai Nace a ga da likita bokan turai a madaniya sosai San ga da likitoci badan kudi suke ba badan budai yabo ba badan budai yabo kurun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ga ciwo amun zanga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu ai sake wasu na ga Allah rabbi zan ba ku dan masali aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita ne za ya tallabe su likita ne za ya rungume su bata ma babu bata rayi
kasu mu karkar shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana
wayo Allah tuwo
ina
da zuwa cikin ɗakin mu na girke-girke inda muke tare da malama Umma Hani Rayyan Lamus wacce take daga jihar Nasarawa za ta gabata mana da girki irin nasu na gargajiya. Malama Umma Hani, barka da zuwa.
Barka dai.
To yau me muke da shi ne?
Eh to yau muna da wato wani abinci namu da kike miki waken sharu. Ita wake ne dai da ake cin ta, ake ganta. Ni ban san ma ko ana samun ta irin ko ina ba. Wani wake da ake ganta manya-manya haka nan. Kirbanta da su sosai gaskiya, ba irin baki da farin wake bane.
Ba baki da fari ba, wani kala ne.
To,
ne ruwan kasa ne?
Ita ne ce ruwan kasa, ba ruwan kasa ba. Ita ba fari ba, gata nan ne.
To, amma dai mutanen Nasarawa can ake
samun sosai.
To ake sarrafa shi wannan wake.
Ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta. Bayan kin wanke sai ki aje ta a gefe.
Nun cire hancin kenan?
A'a, ba ki cire hanci. Ba a cire hanci. Sai ki dafa ta. To kin san dai wake dai tana da wahalan da kuwa.
Wa'ansu
haka. To saboda haka kuma idan kina sauya ka zaki iya dan jefa mata kanwa. Wani lokaci ruwan ma ke so ya bata miki ciki haka. Zaki iya dan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abun da. Bayan ya dafu waken naki sai ki tace. Bayan kin tace sai ki tsane. Ki wanke ta da ruwan sanyi kadan, ba wai dai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba. To bayan kin wanke sai ki aje ta gefe guda. Sai kuma ki nemo wato ainihin riɗi. Riɗin ki bayan kin samu riɗi, idan ma already kin san riɗi ana samun ƙasa a cikin ta.
Haka.
Wato sai a rege ta, bayan an rege riɗin an shanya ta ta bushe. Wasu na ce mata me ake cewa kantu ko? Abin din kantu to. Ita za ki samu, bayan kin samu sai ki dake, bayan kin rege ki dake ta ki shanya.
In dake kuma ya zama laushi ne.
A wannan irin da tida tin.
To na gane
kuma ake nufa da yawa a sun
fara. Sai a ƙara wankewa.
A wanke a cire a baje ta ta sha rana kaɗan, ko kuma in ba ki so ta sha rana za ki iya zuwa ki soya ta.
To.
Amma kuma in ta ɗan sha rana ta fi saurin soyuwa ne. Dama za ki soya ne. To kin ga idan kika soya ta fi sauki, ko kuma idan kika sa a rana ta fi sauki. Duk wanda dai kika gani ta fi sauki. Sai ki saka a rana ta bushe, bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ta. Ita ma dai ta dan soyu dai sama sama da hakan nan, ba ya ce baki ba, ta yi daidai ci dai hakan nan, ta yi kanshi. To bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai.
To
manjan kwara kenan. Sai ka tanade shi ka aje shi a gefe guda. Bayan ka gama shi ma ita ma daka ta za ka yi. Bayan ka daka ta yi laushi. Kama ta fara tsatsako da mai.
Ita
ta
riɗin
ne. Bayan ta fara tsatsako da mai sai kuma ki ɗauko manjan ki shi ma sai ki saka.
Wato sai ɗan ɗaga manja a cikin shi riɗin nan na daga da ka yi dunkule.
Sai baje shi shi ma. Idan kika sa shi ya baje sai ki ɗan saka ɗan ɗan ki ko gishiri haka a ciki. Bayan kin gama sai ki kwaɓe shi duka guri guda. Sai ki zo ki ɗauko wannan waken naki da kika dafa.
Ba ta tasai, ba a tara guba albasa.
Ito. Gaskiya ba a saka wannan. Kawai dai kayan ƙanshin nan ne, wani ɗan waken kawai sai riɗi. Amma idan kina da buƙata za ki iya ɗan sakawa dai haka nan. Masu son yaji yaji ke. Za ka iya ɗan saka wannan abu.
Ko da barkono ne haka.
Yawwa, ko da barkono.
Sai
ko yaji. Yawwa, sai ka ɗan saka, sai ka ɗan kwaɓa da wannan, sai ka haɗa wannan abubuwan waken da wannan manjan da riɗin. Sai ka kwaɓe su guri guda. Shi kenan, an gama.
An gama?
An gama.
Wannan irin ɗan makulashe kenan da ake yi da rana haka.
Yawwa, ɗan makulashe ne ko da ɗan masu ɗan kwaɗayi haka, ko masu ɗan san shi wani abu mai ɗan daɗi.
Wanda ba abinci da aka saba ci ba.
Yawwa, shi ne kawai.
Kuma gaskiya za a samu gina jiki ba.
Sosai
da gyara. Gari, ga wake, ga manja.
Sosai.
In kuma babu hayaniya da a cikin wannan girkin.
In gani babu ka. Kuma ba
wannan fannin wuta da ƙarfi fa. Manoma ne na gaskiya
gaskiya ba ne.
To da fatan mai sauraro zai ga shi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen Nasarawa. Umma Hani, mun gode.
Ni ma ina godiya. Sai ka walla a sha tuwo.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham, tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Da yau da malalaci yau yara suka za a gaban su, kwarai ba za su bari.